بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمين وعند سكي أهل الكي أظن مثلا دما وعند ذات سواليم kafafi daban-daban na sadarwa ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci mai albarka ko mai tsarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau laraba takwas ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majiyaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan gumkin February bisa ga lissafi na Gregorian calendar. Haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekaru 226. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke unguwar Oko Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma da kuma tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja, da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu. Da farko zan fara da wata tambaya wadda wata mata ta turo. To abin akwai ban tausayi. Ga shi dai babu abinci isasshe kuma ga ta da tsohon ciki. Sannan mijinta yana tilasta ta yin azumi. Ya ce idan ta sha azumi ɗaya to sai ta yi 60. Amma kuma shi da ya yi zazzaɓi ya sha azumi. tace wata ran wallahi kamar za ta mutu take ji. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi matayenmu na aure da Allah maɗaukakin sarki ya saya ga hannunmu ba fa bayi ba ne. Mutane ne cikakki masu cikakken ‘yanci. Abin da duk ka san yana ƙuntata maka, to ka san su ma yana ƙuntata musu. Ku kyautata zamantakewar ku da su, kuma ku yi haƙuri da zama da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu bisa ga karantawa Alƙur'ani mai girma. Wa alal ladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskina. Ga waɗanda suna iya yin azumi amma ma'a mushaqqa, tare da tsananin wahala, kamar tsofaffi waɗanda suka tsufa ƙwarai, kamar mace mai ciki wanda wannan matar ta ce kowane lokaci tana iya haihuwa, don tana bisa watanta na tara. Sa'annan da mata masu shayarwa waɗanda suke tsoron cutarwa ga rayukansu da kuma abin da suke shayarwa. To za su ake azumi. Allah maɗaukakin sarki baya nufin ya wahalshe mu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ko? Allah yana nufin sauƙi gare mu, ba wai wahalar mu ba. Allah bai da buƙatar ya wahalar da mu. Don haka Allah ya sauƙaƙe wannan lamari. Wannan matar za ta sha azumi, kuma maimakon kai da baka da lafiya, da ka sha azumi rankawa za ka yi bayan sallah. To ita ciyar da miskini za ta yi. Anas bin Malik da tsufa ya kama shi, ya zamo bai iya azumi, domin yana cikin addu'o'in da Annabi ya yi mishi. Annabi ya roƙa mai Allah ya ba shi yawan ‘ya’ya, kuma Allah ya ba shi arzikin noma, sannan kuma Allah ya tsawaita rainai, kuma Allah ya gafarta miki. Ya ce Annabi ya mai wa'innan addu'o'in, to ya ga wa'innan guda uku ɗin. Yake tsohon ta huɗu yana fatar ya gane ta gobe ƙiyama. Na farko shi ne yawan ‘ya’ya, yake ‘ya’ya ne na ciki ne waɗanda ya fi rubuce da kai ne, banda jikoki. ‘Ya’ya na ciki ya ce ya fi rubuce da 120. Sannan akan ƙulla hadari, mutane suna faɗin hadari, 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 sai a yi ruwa bakin iya gona ta yi. Ruwan su tsaya bakin iya gona ta yi. Allah ya ba shi arziki yana shuka kowane lokaci, kuma ana yi mishi ruwa nashi na kanshi kowane lokaci. Na uku kuma Allah ya tsawaita rainai, har sai bai kasance garin Madina ba tsara ne. Ya ce har yana jin kunyar fita ma, wanda haka ne ya yi wa fati wannan shekara ta da aka haifi Imamu Malik, ko? Kun ga Allah ya ba shi tsawon rai. To da tsufa ya kama shi ya zama bai iya azumi, ko ya yi azumin sai ya wahala, iya matuƙar wahala, sai zai yana sha azumi. In ya sha azumi daga ƙarshe gabaki daya sai sa ayi waina a tara mutum 29 ko 30 su zauna su ci wainan su ƙoshi shi kenan ya zama biya ga azumi ne. Don haka ita ma ana iya yi mata haka a biya mata azuminta. Kada mu ɗauka mata kamar bayi ne. Da maza ke ɗaukan ciki, to da babu shakka an ga al'amari. Don da ba mamaki sai a ce Allah rahma bai samu zuwa yau ciki gare ko? Ko in ka ja shi bakara iya da kai Ali Imrana. To ciki abu ne mai wahala, Allah ya faɗi cikin Qur'ani. Don haka ya uwa musulmi addinin musulunci addini ne mai sauki. Ina haza dina Yesu annabi ya ce wannan addini sauki gare shi. Walan yashadda dina ahadin illa ghalabahu. Ko babu wanda yake tsaurara addinin face addini ya buwaye shi. Duk wanda yayi yunkurin tsaurara addini to addinin musulunci zai buwaye shi tabbas. Don haka addini ne mai sauki. Wannan ya tuna mini da wannan hadisi muttafaqun alayhi. Wanda annabi yake tafiya tare da sahabbai cikin azumi. Yana tafi tare da su ya ga wahala. Wasu daga cikinsu sun wahala. Sai ce kowa ya je ya sha ruwa. Matafi yana da uzurin sha ruwa ko? Wasu suka sha wasu suka ƙi su sha suna dai ganin ya za a yi da azumi da rana in sha ruwa. To abin mamaki sai annabi ya taka inda kowa ke hangen shi ya ɗauki shanta da ruwa ya kafa ga baki ya sha kun san dai ya fi kowa imani. Ganin haka duk sahabbai da dama suka yi ta shan ruwa sai wasu suka ce kai alaƙad gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Aiki annabi an gafarta mai laifin shi don haka ba za mu sha ruwa ba mu dai. Aka ci gaba da tafiya sai ga su sun kai kwanci ana musu fita. Annabi ya hango su ya ce wa'ancan fa aka ce azumi suka yi ga shi ana ta yi musu fita sun kai kwanci ba su iya tafiya. Sai ce ula'ikal usat ula'ikal usat ula'ikal usat yace wayancan masu saba ma Allah ne wayancan masu saba ma Allah ne wayancan masu saba ma Allah ne. Don haka wanda ya kai kwance ya kai galagala ana ganin cewa zai iya cutuwa lafiyar su za ta iya cikuwa ta ku samu ruwa ku ba shi ya sha bayan sallah sai ya ranka azumi ɗaya ko? Allah sauƙi yake nufi gare mu ko yaushe ba ya wahal da mu ba. Allah bai komi da wahala wadda mumini zai shiga cikinta. Don haka ina kira ga wannan mijin ya tausaya ma wannan matar mai ciki wata tara babu kuma isasshen abinci ya an sha ruwa. Babu wasu abubuwa na tantancin ko? Haka nan dai na aka ta ɗan maneji kuma a dawo a ce ta ɗauki azumi. wannan ba kai mata adalci ba kuma kai da kai rashin lafiya dan zazzabin da kai sai da ka aje azumi amma ita ka hana mata aje azumi don haka ina kira ga mazaje da su kula da irin wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu muna magana ne akan yan wuta da kuma abin da ya sa mutanen ƙarshen lokaci za su yi wa sunnatin min al-awwali wa sunnatin min al-akhiri za a samu ashabul maimana da yawa daga cikin na farko da yawa daga cikin na ƙarshe kuma za a samu ƴan wuta da yawa wannan yana faruwa ne saboda kasancewar muna rayuwa ne a ƙarshen lokaci lokaci wanda alamomin da ake jiran su faru tsora kaɗan akwai wasu alamomi guda goma da ake kira ayatu sa'a al-kubra har ma wasu sun fara bayyana daga cikinsu wanda da an fara taɓa su to kamata ya mutu ya tare masallaci to kuma gashi an fara ayatu sa'a al-kubra alamomin tashin kiyama mafi girma mun faɗi waɗancan ƙanana-ƙanana yawan zinace-zinace shaye-shayen giya da makamantansu ko to wa'innan manyan sai muka fara da fitowar rana daga mafaɗarta wanda wannan zai faru ne ranar da kiyama za ta tsaya ko juma'a ta ƙarshe a duniya ranar juma'a aka halicci annabi adam kuma ranar juma'a aka fitar da shi daga aljanna kuma ranar juma'a duniya za ta tashi duk su bahim ta yi ta juma'a dabbobi za su yi daho hankalinsu tashe sai sun ga rana ta hudo ta gabas sa'an nan ne hankalinsu ya kwanta banda mutane shi kama ka yana naira ta bacci ko da yawa suna nan suna ta bacci wasu kuma suna can sun shagaltu da sana'o'insu wasu waƙoƙi suke saurare da dai sauransu to wannan yana da cikin alamomi waɗanda ba su bayyanu ba alama ta biyu a dabba dabbatul ard manzon Allah ya ce waɗannan za su faru ne tare in rana ta riga fitowa in kuma dabba ta riga fitowa dabba wadda ni muna bayani jiya za ta riƙa yawo da ta ganka za ta ce wannan ɗan wuta ne da ta ganka ta kira ka ta faɗa maka ɗan aljanna ne malamai sun yi fassara daban-daban game da wannan dabbar to amma dai daga cikin fassarorin akwai fassara mai kyau cewa dabbar za ta riƙa faɗa ma mutane matsayinsu aljanna suka yi ko kuma wuta domin duniya ba za ta tashi ba sai ya kasance mutane suna tumiyar dabbobi ko annabi ya faɗi haka duniya ba za ta tashi ba sai mutane sun samu kimiyya wanda suna iya magana da dabba in ta yi kuka na'ura ta fassara kukan ta ji abin da take faɗi in rago ya kuka ta ji abin da yake faɗi yunwa nake ji koko ƴan uwana nake nema da makamantansu kamar yadda kasa ana fassara a yaruka ko akwai na'ura wadda take kai ɗumi da Hausa ta fassara ma kowane mutum ga yaren da yake ji to haka nan za a kai ga ana fassara abinda dabbobi suke faɗi haka ma daga cikin ayoyin guda goma akwai fitowar Ya'juj da Ma'juj wanda fitowar Ya'juj da Ma'juj bayan wucewar annabi Isa alaihi salatu wassalam bayan fitowar Dajjal sharul ghaibi intaza bayan Dajjal ya fito ya wuce sa'an nan ne Ya'juj da Ma'juj za su bayyanu waɗanda na ta karatu kansu na yi ta bayani kansu babu buƙatar wani dogon bayani duk da yake yana daga cikin abinda wasu suke amfani da shi suna ƙaryatar da musulunci cewa ƙur'ani ya karantar da cewa annabi Zulƙarnain ya yi tafiya har sai da ya kai ga mafaɗar rana ko ya ce mata na faɗuwa ne cikin laka shi ne suke cewa wai ƙur'anin da bai san cewa rana ba faɗuwa ne take ba suna ƙoƙari su wawutar da alƙur'ani to wannan kuskure ne abinda yake gani ne kamar abinda suke kira ga geography ship visibility idan jirgin ruwa yana cikin teku za ka ga kamar cikin rami ne yake ko yana tasowa kana gani yana tasowa kana gani kai a naka view haka kake gani rana ma wani lokaci za ka ga ana ka biyu kamar wani rami ne take fadawa ko to Qur'ani yana faɗin biyu din ne cewa annabi Zulƙarnain yana ganin kamar rana tana faɗuwa ne cikin laka domin ya zagaye duniya ya tafi gabas iya gabas ya tafi yamma kuma iya yamma yana cikin wanda Allah ya albarkata da samun yin haka ba cikin jirgi ba kuma ya tafi gabas iya gabas sa'annan ya tafi yamma iya yamma to cikin tafiyar ya cimma wasu mutane wa'anda ba su iya fahimtar magana don haka sai dai nuni ta haka ya fahimce su cewa akwai wata ƙabila wadda ake kira Ya'juj da Ma'juj wa'anda suna yawan kawo musu hari suna kuma yawan ɓarna suna roƙo saboda sun ga cewa ya fi su technology don Allah ya sanya musu wata jinya tsakaninsu don haka ya yi ginawa tsakaninsu. Wadda wannan ginar malamai sun saɓani game da ita, wasu su ce ita ce Great Wall of China, wadda wannan ginar tana iya kusan zagaye Najeriya. Gina ce mai tsawo tana zagaye Najeriya. Sannan akwai Alexander's Gate, akwai dai ginoni daban-daban. Shi ne suka ce ko ta gina an je gabanta an je bayanta ba a kai ajuji da ma'ajuji ba. Don haka kenan Qur'ani ƙarya yake yi. Har suna faɗin World Explorers, wayanda suke binciken duniya sun yi bincike sun gano cewa babu wani guri inda wani abu yake wanda ake kira ya juje da ma'ajuji. Babu wata gina, babu wani abu. Wanda na ce wannan ƙarya ce suke yi. Al'amari ne ko na atheist, saboda ilimin na kimiyya an riga an lalata shi, an gurɓata shi, an kawo atheism cikin ne cewa babu Allah. A haka aka gina shi, an gina ilimin kimiyya na science akan cewa babu Allah. Can farko ana amfani da Lama theory, aka gaba yi ba shi ne Jim Baptist Lama, wanda theory na use and disuse da kuma inheritance of acquired traits ko? So kuma aka dawo ma Charles Darwin, wanda shi kuma ya yi sata ne ga ideas na Charles Darwin a shekara ta, ina ganin 1859, ana ta ƙoƙarin a kori Allah, ana ba da hujjoji. To sai dai kuma hujjojin ɗaya bayan ɗaya idan sun kawo su, sai a tarar da cewa hujjojin ƙarya ce kawai suke yi, ƙarerayi ne kawai suke yi. Misali, sun ce mutum daga Biri yake ko? Shi ma Birin daga wata halitta ya fito fa. Wannan halitta daga wata halitta ta fito. Duk halittun duniya gaba ɗaya sun fito ne wai daga wata halitta ƙwara ɗaya wadda ta yi zama cikin ruwa. Wani filament, according to Charles Darwin. So bisa ga wannan aka wayi gari, ana samun mutation, ana samun halittu daban-daban-daban-daban-daban-daban suna ta tsira, suna ta tsira, suna ta tsira, har aka kai ga ɗan Adam, wanda shi ya tsira ne daga Biri. Biri ne ya samu cigaba ya zama ɗan Adam. Suka zo da hujjoji. Daga cikin hujjoji akwai wata hujja wadda suka riƙe can baya, wadda suka riƙe ta suka yi challenging na duniya, wanda ake kira Piltdown Skull. Don haka suka yi ta kuwa tsawon shekara kusan 30 suna mai da mutane daga addinan su zuwa bare addini cewa lalle mutum daga biri yake to amma daga baya sai gashi bincike ya nuna ba haka bane ko jeri ne nan cranium mun san cranium ko nan saman kai nan forehead da baya kuma occipital bone nan ɓangaren dama da ɓangaren hagu kuma parietal bones ko wannan kuma zygomatic bone akwai su ethmoid da makamantansu akwai ƙasar dama duk na ɗan adam ne ashin da ba na ɗan adam ba shi ne wannan don haka suka yi ta alfakari suka yi ta alfakari daga ƙarshe sai ga shi eye-fluorescence an gane cewa scientist ɗin da ya haɗu wannan ya ce wai ya gano shi ne a wata makabarta a Hillsdown a ƙasar Ingila ya gano shi ne ya auna ya ga mutum ne da ya rayuwa shekara 500 da suka wuce to sai ga shi an gano cewa shi wani mutum ne wanda ya mutu shekara 500 sannan wannan haba inda yake na beri ashe wani beri ne wanda ya mutu recently suna ya ɗauko ya haɗa wuri ɗaya kaga garin dai su tabbatar da cewa ba Allah ya halitta ba ko wata ƙarya suna iya yi ko kun ga ko wata ƙarya suna iya yi don su tabbatar da cewa ne ba Allah ya halitta ba haka ma muna da reconstruction agenda wadda gari su za ka ga an zana ai idan kana karatu evolution za ka ga an zana biri tun yana duke ya fara miƙewa ya fara miƙewa har ya kai tsaiko to akwai wanda suka yi a 1922 wai haƙori ne fa ƙwara ɗaya ya ginu a kan wannan haƙorin ya ce lalle wannan mutumin mai wannan haƙorin ba a daidai yake da mu ba musa haƙori daban-daban ne ko akwai incisors akwai molars akwai premolars sannan akwai canines ko to molar ce ƙwara guda ya ɗauko ya kawo yanzu haka akwai wa'anda suke karatun wannan da wannan ƙashin na haure aka yi amfani aka zana baki yadda baki ya kamata ya zama in ko baki haka yake to ga yadda hanci ya kamata ya zama aka zana ido har aka kai ga zana mutum mai biri mutum aka ce to in namiji ya zama haka aka zana mata ta yi da ƙashi fau ƙwara guda na haure wai za a yi amfani a gano yadda mutumin yake to sai ga shi bincike ya gano ashe hauren alade ne ma ba ko hauren mutum ba ne nan suka yi kunya to mutane ne waɗanda kullum so suka yi su ƙaryatar da abin da Ƙur'ani ya tabbatar idan ka biye musu kuma za ka riƙa ƙaryata Al-Ƙur'ani sun ce an bincike duniya tsaf nake ƙarya ne. Akwai abin da aka sani cikin duniya, akwai abin da ba a sani ba har gobe. Wama utitun min al-ilmi illa qalila. Ya juji da ma juji suna nan, sai dai Allah ya ɓoye su. Yana yiwuwa suna bayan wata dina wadda mun ga dinar, amma kuma Allah ya ɓoye mana su, domin ba komai idanunmu ke iya gani ba. Sai lokacin da suka fasa dinar su, annan ne Allah zai ba mu ikon mu gansu. Akwai frequency range wanda idanun ɗan adam ke iya gani, don shi ne ba ka gani aljani. Don shi ne ba ka iya ganin mala’iki ko? Duk abin da ya wuce range na wannan frequency, idanunka ba su ganin shi. Don haka yana yiwuwa suna nan, su suna ganin mu'amalowa mu ganin su. Allah kaɗai ya san yadda suke, amma dai akwai Ya'juji da Ma'juji tabbas. Wayannan scientists waɗanda suke son su ƙaryata duka suna yi ne kurum don su yi faɗa da addinai. Amma wa ya aballahu illa an yukimma nurahu. Allah ya ƙiyarda su ya cika hasken shi. Duk inda suka zo da wata ƙarya sai ta bayyana. Duk inda suka zo da wata ƙarya sai ta bayyana. Sannan akwai gaskiyoyi da dama da suka ɓoye muna. Akwai wasu wa'anda suka ba da labari daga cikin scientist ɗin. Suka ce kumbo da ake halbawa ya shiga cikin wata, kilomita 333. Kumbon da ake halbawa ana kiran shi Apollo. To daga na 17 ba a koma ba, ba a halba na 18 ba, sai aka dakata, aka ce ai babu wadataccen kuɗi, sannan dai ga dalili. Wannan scientist ya ce ƙarya suke yi sun halwa kumbar, amma abin da aka gano ne an ba asun a faɗi, shi ya sa aka ce haka. Kuma shi yasa aka dakatar. Waɗanda suka je sun ga wani jirgi a cikin wata, wanda ya ce waɗannan jiragen namu, cewa kenan akwai wasu halittu waɗanda suka taɓa zama, suka zama su da layi, suna da technology wanda ya fi namu, sun taɓa rayuwa, Allah maɗaukakin sarki ya shafe su. To ba su son wannan labari. Sa'annan banda wannan jirgin ga wata mata kwance ta ɗaya sauran mutane girma. Ga ta ita ba matacciya ba ko ba rayayya ba. Bainal mauti wal hayat. Lokacin tafsirin suratul Isra'i na yi bayani a kai ko? Wanda yake so sai ya koma can zai ji bayani akan yadda al'amarin yake. To don su ɓoye wannan gaskiyar sai suka ce ba a halba kumbo na 18 ba. Daga bakin na 17 aka tsaya. Kun san ko wannan mawaƙin na ƙasar Hausa Mamman Shata. Da ya je Amerika sun kai shi sun gwada mai wannan kumbo ko? Sai dai na 11 suka gwada mai, ba su gwada mai na 17 ba. Yake har na taɓa kumba Apollo 11 ta taba kwa Amerika ko? Wannan ne tafiya da ‘yan Adam ya kai su cikin birnin Adam ga filin farin wata, ko birnin farin wata ko ƙaƙa yake dai ban riƙe watsan ba. So akwai gaskiya da dama wanda aka moye muna. Idan ka je South Pole, nan ma akwai gaskiya da dama da aka moye muna. An hana jirage su bi wannan wurin kankara ce. Akwai wata ajiya ta Allah wannan gurin wanda ba a son mutane su sani. Don haka an sa sojoji ba a bari a wuce wannan gurin. Jirgi bai kaiwa wannan gurin. Ba mamaki kila ya juji da majuji suna can ko? Tunda an hana mutane su gani. Idan ka je South Pole, wato in ka je kudu mafi kudun duniya, za ka tarar da wannan. Amma ai akwai kankara ko arewa ko mafi arewan duniya, an bar mutane suna zuwa. An bar mutane suna zuwa. Amma a wancan wuri na kudu, a hana mu mutane su je. America ta ɗibi wani wuri ta ce nata ne. Argentina ta ɗibi wani wuri ta ce nata ne. Haka sun kakkasa wurin. Amma kuma sun hana mu mutane. Babu wanda ya san sirrin wannan gurin. Don haka ya ajuji da ma'ajuju na nan. Lokacinsu ya kusa. Amma ba za su zo ba sai bayan zuwan Dajjal, sai bayan mutuwar Dajjal. Za su zo kuma suna daga cikin 'ya'yan Adam. Inna ya ajuje wa ma'ajuje min waladi Adam. Suna cikin 'ya'yan Adam. Imamu Nawawi yake fili ba da Hawwa'u ba. Mu ko mutane 'ya'yan Adam ne da Hawwa'u. Amma dai magana mafi kyawu, mafi inganci shine da Hawwa'u ɗin. Ka duba littafin Fathul Bari na Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani. Sa'annan ka duba littafin Al-Mustadrak al-Sahihain na Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi da kuma Sahihu Muslim bi sharhin Nawawi. Duka za ka ga wannan, ‘yan Adam ne. Za su zo sun fi mutane yawa. Duk guda cikinsu idan ya mutu, kamin ya mutu sai ya bar ɗa dubu. Haka za su bi su komai na duniya su cinye. Wanda dai daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai kashe su. Idan sun mutu gawarsu wari ya ishi duniya, duniya ta yi wari. Al'amarinsu al'amari ne mai girma, karatunsu karatu ne mai faɗi. Wanda a irin wannan lokacin ba mu da wadataccen lokacin da za mu bayani. Yanda za su rayu da yanda za su cinye arzikin ƙasa da yanda suke haihuwa da genetics nasu sa'annan da kuma mutuwarsu da abinda zai biyowa bayan mutuwarsu. To su ma waɗannan ya ajuji da ma'ajuji ɗin. Ba su bayyana ba har yanzu. Ba za su kuma zo ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai bayan zuwan Dajjal. An fahimci wannan? Sai bayan Dajjal ya zo a doron ƙasa ya yi rayuwa ya mutu sa'annan ne za su zo. Sa'annan daga cikin alamomin akwai sharrul ga'ibi muntazir. Shine Ad-Dajjal wanda kina ta karatu a kai ne fa wanda zai zo da technology wanda ya fi wannan technology da ake amfani da shi yau, domin zai zagaye duniya cikin kwana 40. Kaga nashi jirgiya hina muku, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cikin iska yake tafiya, cikin iska yake tafiya. Idan yayi magana duniya gaba ɗaya za ta ji lokaci ɗaya. Sa'annan zai iske wasu mutane ƙasa su busassa, ya mun ya sai su yarda da cewa shi ne Allah. In sun yarda zai azurta su, su aminta, ya sa a yi musu ruwa, ruwan sama su zubo. Wanda na taɓa bayani a kan yadda ake ɗaukar girgije ko yadda ake satan girgije, to zai zo da wannan technology ɗin wanda ya fi wanda muke da shi a duniya gaba ɗaya. Kai tsaye zai sa a yi ruwa, shukoki su fito, dabbobi kuma ya maishe su manya-manya, inda za ka samu kila nage shanuwa ka yi doron gudana madara da ita. Kajinsu za su kuma da ƙasa raƙumma, sai su yi imani da shi. Sa'annan ya je wajen wasu su yi imani da shi, ya hana a yi musu ruwan sama. Sa'annan zai kashe ya tayar, ya kashe mutum ga shi ka gaya musu kuma ya tayar da shi. Wanda na yi bayani a kan serious reservation kon, na san na yi wannan bayani. To Dajjal zai aikata haka, zai kashe mutum kuma zai sake tayar da shi. Ga dai namu technology nan yanzu ya kai ga ana iya ɗiba cell na jikin mutum a halicci wani kon, a dasa shi ya fito ya ba da wani mutum. To shi zai zo da wani nashi, zai zo da nashi wanda ya fi wannan, zai zo da nashi technology wanda ya fi wannan na turawan yau, ya kashe mutum ya tayar da shi. Don haka zai aiki irin na likitanci, sa'annan zai abubuwan ban mamaki a duniya masu yawa, waɗanda zai sa lokacin mutane mafi yawa za su yi imani da cewa shi ne Allah. Kun ga yadda 'yan mutane za su ƙaru ko? To ana haka, ana sallar asuba a birnin Damascus, Annabi Isa alaihi salatu wa salam zai sauka. Idan ya sauka, mutane sun yi ruku'i, gabanin su ɗaukako daga ruku'in sai ya yi musu albishir cewa ya kashe Dajjal. Dajjal zai narke kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa, haka Annabi ya faɗi. Don haka kaga Annabi Isa alaihi salatu wa salam ba mamaki ya yi amfani da wani asid ne ko, nan take ya narkar da shi, ya mayar da shi ba shi. Ya zan Dajjal ya mutu, amma gabanin ya mutu babu sharri kamar Dajjal. Annabi ya ce babu annabi tun daga Annabi Nuhu, babu wani manzo wanda ya zo face ya yi ma al'umma shi kashe game da Dajjal, saboda sharrin da ke cike shi, huwa sharrul ga'ibi yantazir, zai kashe mutane
zai aikata barna daban-daban, zai yi barna wanda ba a taɓa yin irinta ba, kuma kwanaki za su canza. Ba mamaki da duniyar ke tafiya rotation a revolution ne zamanta ya tabu ya canza. Akwai yini wanda yake kamar sati, akwai yini wanda yake kamar wata, akwai yini wanda yake haka. Daina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, don haka Dajjal ashe har duniyan ma zai iya kyamfarin da ita, ya kyamfarin da lokaci, ya nesa canza. Sa'annan ya zo ya ce ya yi halittu, halitta duk yadda ya so ya mayar da ita yana mayar da ita. To shi ne sharral ga'ibi wani tasirar Annabi Isa alaihi salatu wasalam shi zai kashe shi. Sa'annan duniyar ba za ta tashi ba sai mahadi ya bayyana. Wannan mahadi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, ba mahadi ne na ‘yan Shi'a ba. Ya ce ismuhu ismi, sunan shi Muhammad, wa ismu abihi ismu abi, sunan baban shi kuma sunan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sunan shi Muhammad bin Abdullahi. Duniya ba za ta tashi ba, yake ko da kosuwa kwana ɗaya ne duniya ta tashi sai mahadi ya zo. Zai shugabanci mutane ya cika duniya da adalci, wanda a 1979 an taɓa samun wani taƙadari wanda ya fito a Saudiya ko yake shi ne mahadi. Zai sauka ne ana sallar asuba a masallacin Makka. To shi ne wannan mutumin jiham ya ce shi ne ya sa aka ɗauki kwanaki da dama ba a yi jam'i ba a masallacin Ka'aba, sai da aka yi amfani da technology mai zurfi, sa'annan aka samu aka kashe shi. Waɗanda duk suke raye a 1979 suna da bayo sun san da haka. Sa'annan duniyar ba za ta tashi ba, ba sai an samu girgizan ƙasa guda uku. Za a yi wani irin girgizar ƙasa mai muni a gabas, wuraren su China, za a yi wani girgizan ƙasa mai muni, za a yi wani girgizan ƙasa a yamma, wuraren America ko Europe mai muni. Sa'annan za a yi bilge ziyara. Imam al-Qurtubi ya ce har wannan ya riga ya wuce, amma wasu malamai sun ce ba a cimma haka ba. Wannan girgizan ƙasa za ta ɗauki rayukan mutane da yawa, za a samu landslide, mutane da dama za su mutu, a samu tsunami, guda gabas shi za a fara, sa'annan a yi na yamma, na ƙarshe shi ne wanda za a yi a Jaziratul Arab, nan tsibirin Larabawa za a yi wannan girgizan ƙasan. To da ka ga wannan girgizan ƙasan to abinda duk ka kai ka aje, ka tabbatar da cewa tsakaninka da tashin duniya na abu ne ɗan ƙalilin. sa'annan akwai annar wata wuta wadda za ta kore mutane ta kwana inda suka kwana ta yini inda suka yini ta tara mutane a ardul mahashar wuta ce wadda na so a ce ina da isasshen lokacin bayaninta da na yi bayani mai faɗi game da wannan wutar amma dai kai imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haka sa'annan ad-dukhan hayaki wanda zai gane duniya gaba ɗaya fog ya zama ta duniya ba ka ganin gabanka sosai ko ina ba ka gani baki iya gabanka haka nan kake gani ba ka iya ganin nesa ad-dukhan wanda alamomin su ne alamomi waɗanda za su nuna duniya ta tsari da an cimma wannan shi kenan a wani karatu da muka yi ranar wannan juma'ar ranar da aka yi tashin duniya gulabe za su kama da wuta ko mutane su ce ma aljannu ku je ku dibo muna aljannu su ce a ku da mutane ku je ku dibo muna me ke faruwa gulabe na ci da wuta wa idhal biharu sujjirat ko idan ya kasance tekuna aka kona su tun daga Atlantic Ocean zuwa ga Pacific Ocean zuwa ga Indian Ocean da dukkanin waɗannan tekunan da muke da su na duniya gabaki daya za su kama ci da wuta wanda Pacific Ocean kawai in an kasa duniya uku shi ke ɗauke da kashi guda ruwa ne na Pacific Ocean wannan tekun tekun Pacific wannan tekun namu na Lagos wanda ya wuce shi ne har South Africa ko shi ake kira Atlantic Ocean akwai South sannan akwai North Atlantic Ocean sannan akwai Indian Ocean duka za su ci da wuta wannan lokacin za a rufe imani kofar imani mutum ko ya ce ya imani Allah bai karɓi imani bai karɓa ba a karɓan tuba an rufe kofar tuba wannan lokacin to bisa ga wannan wayannan jarabawoyin da za a samu su za su sa ƴan wuta su yawaitu kamar su Dajjal su Ya'juj da Ma'juj za su sa ƴan wuta su yawaitu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yinin kiyama za a ce ma annabi Adam ka fitar da rabon wuta daga cikin ƴaƴayenka yace ya rabi menene rabon wuta sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai cikin kowane mutum dubu mutum 999 su ne rabon wuta a wannan lokacin ne yaro ƙarami zai yi hurhura saboda tashin hankali to sai annabi ya ce amma kuma majority nasu duka daga Ya'juj da Ma'juj suke domin su ma ƴan adam ne majority daga Ya'juj da Ma'juj suke akwai waɗanda suke fassara Ya'juj da Ma'juj da Gog amma ga ƴan nan turawa babu mujiya da suka fassara su mujiya da Qur'ani ya ambace su mu ji abin da a gaskiyar lamarin. To sa'annan ga bala'u anan da dama waɗanda tare da waɗannan alamomin guda goma zinace-zinace nan na ta ƙaruwa, luwaɗi na ƙaruwa, shan giya na ƙaruwa, ɓarna daban-daban na ƙaruwa, har sai mace da kanta ita ke yawo ma tana neman maza, namiji guda sai ya kasance mace 50 na biye da shi. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi, namiji ɗaya mace 50 suna biye da shi, maza za su ƙaru, mata maza za su ragu, yawan mata zai ƙaru ko? Sa'annan yawan ɓarna za ta ƙaru. To wannan shi ne zai zama dalilin da ya sa wuta za ta cika da mutanen ƙarshe. Akwai Yajuj da Majuj, akwai kuma waɗannan ɓarnonin daban-daban, akwai Dajjal, Sharrul Ga'ibi, Muntazir da makamantansu. Ina fatan an fahimci wannan. Ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni. Malam Aminu tun ɗazu yana gwada mini lokaci ko? Insha Allahu ta'ala yau nan za mu dakata da karatunmu. Gode za mu tashi karatunmu ne na tafsiri Suratul Baqara. Wancan alaran mashaibu da shi muke yin tafsirin wata sura Al-Isra'i ko? Malam Abdulkayyum kuma da shi muke yin Baqara. To bana Malam Abdulkayyum yana nan don haka Baqara za mu yi. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya daga suratul a cikin suratul Baqara insha Allah ta'ala. Ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana wannan lokacin. Ina roƙo Allah ya karɓi ibadojinmu, ya karɓi ayyukanmu gabaki ɗaya, ya biya mana dukkanin buƙatunmu, ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu, ya ba mu arziki da wadata. Ya Allah ka tsare mu daga sharrin waɗannan turawan na yamma, ƙasashen Faransa, ƙasashen Amerika, ƙasashe da sunan daban-daban waɗanda suka sa mu gaba, suka sa mu gaba, suna kwasa arzikinmu, sa'annan suna kashe mu. Sun ɗauki wasu mutane sun kai cikin daji, nomadic Fulani sun kai su can cikin daji, sun ba su training, sun ba su makamai, kuma sun ba su ƙarmin gindi, suna kashin mutane, suna wa mutane wulaƙanci, su ne ‘yan bindiga ko? Sannan da Lakurawa, duka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinsu. Allah ya yi musu kamar yadda ya yi ashabul fil. Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya. Allah ya biya mana buƙatocinmu gabaki ɗaya. Kuma Allah ya muna ƙarshe na ƙwarai. Allah ya muna ƙarshe na ƙwarai. Zuriyarmu Allah ya mata albarka. Zuriyarmu Allah ya mata albarka. Mamatanmu Allah ya gafarta musu. Allah ya gafarta musu. Mara lafiyarmu Allah ya ba su lafiya. Mara lafiyarmu Allah ya ba su lafiya. Mabuƙatanmu kuma Allah ka biya musu buƙatocinsu. Allah ka biya musu buƙatocinsu. Allah ka biya musu buƙatocinsu. Samari waɗanda ba su yi aure ba, suna son su yi aure ba ba da aure, Allah ka ba su aiki yi kuma ka ba su mata na gari. Ka ba su mata na gari su haifi ‘ya’ya waɗanda annabi zai alfakari da su a gobe kiyama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون